إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوة أولنا مسلاتي ميتارا البركة مركز الدعوة وأنا مكفساني دا مسلاتي ممن سراجي ليكي وأنا غرينا أرليت a wannan rana ta Lahadi wacce ta daidai da ranar 19 ga watan Al-Muharram hijira 1445, wanda ya daidai da ranar 6 ga watan 8 2023 miladiya. Dan ci gaba da karatun mu na littafin Al-Istiqama na Sheikhul Islam Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi alayhi rahmatullah, wanda wannan shine zai zama majalisi na hudu a cikin karatuttukan wannan littafi. A darasin mu na karshe mun shiga fasalin farko na wannan littafi, wanda bai ta hakiki yayi masa take da bayani fi bayani haddis sunnati wal bid'ah. Yace fasalin zai yi magana akan bayanin iyaka ko bambancin da yake tsakanin sunna da bid'ah, ko iyakar da ta raba tsakanin sunna da bid'ah. Mun yi darasin farko a cikin wannan fasali. Kafin mu ci gaba, muna ci gaba da addu'a ga halin da kasar mu take ciki da sauran kasashe musulmi, inda ake da rashin kwanciyar hankali da matsaloli na rayuwa da matsaloli da ya shafi siyasa da shugabanci. Muna addu'a Allah subhanahu wataala ya samar mana da mafita a cikin halin da muke ciki, ya kubutar da mu, ya kuma zaba mana abin da yake zama alkhairi a rayuwar mu da kuma addinin mu baki daya. Koyaushe shine fatan mu, Allah ya mana zabi mafi alkhairi, Allah ya zaba mana abin da yafi alkhairi. Wannan shine fatan mu. Mun karanta fasalin farko, wanda a ciki mallam ya mana bayani akan duk wani kirkirarren ra'ayi a cikin usul, wata magana da za a kirkira a shigo da ita cikin usul na addini, wanda shine abin da ya shafi aqida, da wani kirkirarren ra'ayi da za a shigo da shi a cikin al-furu, da wani kirkirarren ra'ayi da za a shigo da shi bangaren ilimi na fiqh, da kuma kirkirarren ra'ayi ko wani aiki da za a shigo da shi bangaren at-ta'abbud, abin da ya shafi ibada, ko wani kirkirarren ra'ayi da za a shigo da shi a bangaren siyasa. Wannan shine abin da ake cewa bid'a, domin da yawa daga cikin mutane suna tsammanin cewa addini yana bukatuwa zuwa ga irin waɗannan kirkirarren ra'ayyukan a cikin waɗannan bangarori da muka ambata. Shi yasa mutane suka yi ta kirkirowa, shi suna shigarwa, musamman ma kowanne a ɗariƙarsa da ya kirkirawa kansa, to zaka ga yana ta kirkiro wasu ra'ayyuka wanda yake ganin addini yana da bukatar wannan. To mana ya kawo mana dalilai na Alkur'ani da sunna da maganganun magabata da suke nuna cewa addini bai da bukatar wani kirkirarren ra'ayi da za a shigo masa da shi kuma ya zama karɓaɓɓe a wajensa. Dalilai akan wannan sun gabata, hai mani ishara zuwa ga abin da suka tabbatar a cikin alqawaid ka'ida, wato a cikin abin da ya shafi sunna da bid'a. Yayi ta'rifin bid'a, albid'atu hiya ad-din allazi lam ya'mur Allah bihi wa rasuluhu. Bid'a shine addinin da Allah da manzonsa ba su yi umarni da shi ba. Duk wanda yayi addini kamar yadda ya faɗa, fa man dana dinan lam ya'mur Allah wa rasuluhu bihi fa huwa mubtali'un bidhalik. Duk wanda yayi wani addini ya bauta wa Allah da wani addini wanda Allah bai yi umarni da shi ba, manzonsa bai yi umarni da shi ba, to wannan dan bid'a ne. Yace wannan kuma shine ma'anar fadin Allah ta'ala, am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Masu kirkira suna shigo da sababbin al'amura a cikin addini, shin suna da wasu alloli ne da suke shar'anta musu wani abu daga addini wanda Allah bai izini da shi ba? Wannan yana cewa Allah yana zargi ga dukkan wanda zai kirkiri wani abu sabo ya shigo da shi a cikin addini. To sai malaki ta to ko shakka babu wannan al'amarin ya rikicewa da yawa daga cikin mutane sun kasa fahimtar al'amura yanda ya kamata saboda rashin ilimin su game da nassoshi da abinda nassoshin suke karantarwa. Mutane da yawa sun jahilci nusus na ilimi da yawa, wani in kace ya kawo maka hadisan da ya sani ba zai iya kawo maka guda 100 ba ko 300, duk miliyoyin hadisan da ake da su bai san da su ba ko bai san su ba, kun bai san inda zai je ya same su ba, ya jahilce su. Wasu nassoshin ya san su amma kuma ya jahilci dilalar su, ya jahilci abinda suke karantarwa. Da ke yace sun jahilci wannan da abinda nassoshin suke karantarwa game da abin da ya shafi manufofi na shari'a. Kowane nassi akwai manufar da ta sa shari'a ta ajiye wannan nassi, kowane nassi yana da maqsad din sa, akwai abin da ake nufi da shi. To kai kuma ka san nassin ka jahilci manufar sa, ka jahilci abin da ake nufi da shi, ko kuma ya zama nassin ma gaba ɗaya baka san shi ba. Yace kuma saboda rashin ilimin su game da abin da mutane suka kirkira na ra'ayyuka da aiki, abubuwa kirkirarru amma mutane suna zaton cewa addini ne, ibada ne, ba su san cewa mutane ne suka kirkire su ba. Sannan idan abubuwan sun rikice musu ba su san yadda za su mayar da su zuwa ga sunna ba. Manzo Allah cewa idan al'amura suka rikice sabani yayi yawa to ku koma ga sunna, duk abin da ka jahilta ka mayar da shi zuwa ga sunna, to ba su san yadda za su yi hakan ba. Kamar yadda Ibn al-Khattab yake cewa ruddul jahalat ila sunna, kuma yadda abubuwa da aka jahilta zuwa ga sunna, duk abin da kuka jahilta to kuma yadda shi zuwa ga sunna. To su kuma waɗanda suke kirkira din, suke kirkiro abubuwa suna shigo da su na sunan addini, suna cin gajiyar wannan ababen da suke kirkira domin su dora mutane akan ra'ayinsu, su dora mutane akan son zuciyarsu, wanda wannan kuma yakan sa su dace da manufofinsu su samu abinda suke bukata na rayuwa. To sai suke ta kokarin kuma su ga sai sun kare wa'innan manufofin nasu ta kowace hanya, sai sun kare wa'innan manufofin nasu ko dai ta hanyar shubuhohi ko kuma ta hanyar wato jahilci da jahiltarwa ko abinda ya kama da haka, saboda su ci gaba da cimma burinsu akan wa'innan ababe da suka kirkira. Sai wani yanzu ya ce maka ai bai ma yiwuwa a yi rayuwa ko a yi addini ba tare da bid'a ba, don haka bid'o'in iri-iri ne, akwai bid'a wadda take haramu, akwai bid'a wadda take makruhiya, akwai bid'a wadda take kuma wajiba ma, wadda take zama wajibi a cikin addini kuma bid'a ce, sannan akwai bid'a wadda take mandubiya, sannan akwai bid'a wadda take mubaha. Sai su karkasa maka wato bid'o'in a haka, don haka dai akwai bid'a wadda take hasana wadda take mai kyau wadda kuma za a iya raba addini da ita ba. Idan ka ce mai dalili, sai su ce akwai dalilai da yawa ma, tun daga lokacin sahabbai za su ce maka aka fara bid'a, hada alqur'ani bid'a ne, da aka yi alqur'ani da aka yi wasali da kaza da kaza bid'a ne, wani ma cewa yin wani masallaci bayan wanda manzon Allah ya bari shi ma bid'a ne, bayan masallatan da manzon Allah ya bari ka yi wani sabon masallacin, da dole in za mu yi jam'i sai mun taya maka shi ma bid'a ne, da sauran da abubuwa irin wannan da suke ta kafa hujja. Wani lokacin kuma su dauko abubuwa na mubah su ce shi ma bid'a ne, wani zai ce maka cin dan wake bid'a ne, annabi bai ci dan wake ba, bai ci kaza, bai ci kosai ba. To haka dai, to duk wannan kokari da fafutuka suke yi don su kare wa'innan bid'o'in saboda suna cin gajiyarsu. To matsalan su kaga sun kasa bambancewa tsakanin menene shari'a wanda na shari'a ta zo da dalili a kansa, ake da dalili a kansa a shari'ance, wanda shi ne alkur'ani ko sunna ko ijma'i ko kiyasi, da kuma abin da yake masalih ne mursala, da kuma abubuwan da suke mubah ne, sannan kuma da abin da yake bid'a ne, duk ba sa iya rabe maka tsakanin wa'innan tafasil din. To kasa iya rabewar shi yake sa su kansu suke cakudawa, cakudawar da suke yi ko sakamakon sun jahilta ko kuma saboda sun sani amma saboda sun san yawa-yawan mabiyansu wanda suke bibiyar su jahilai ne kashi 99 cikin 100 na mabiyansu jahilai ne to kaga idan sun ci annabi bai ci dan wake ba za su ji eh haka ne sai su gamsu da cewa to ai dole sai an yi bid'a kaga ai annabi bai ci dan wake ba kuma gashi mun muna cin dan wake kun ba kai saka ce dan wake haramun bane kenan salatin fati maulidi kaza su ma dai duka kaga shikenan shi an yi amfani da jahilcinsa an rubuta da shi to anan ne nake so in yi bayani akan bambanci tsakanin shari'a mun san cewa abin da yake mashru' ne shine abin da ake da dalili akan su ta wancan hanyoyi da muka ambata sannan akwai abubuwan da suke masalih ne mursala da kuma abubuwan da yake abin da yake bid'a ne bid'a nan malam yayi mana ta'arifin ta yanzu malam yayi ta'arifin bid'a cewa hiya ad-dinu alladhi lam ya'muri Allahu bihi wa rasuluhu shine addinin da Allah da manzon sa ba su yi umarni da shi ba ibn hajar ibn rajab al-hanbali yayi ta'arifin bid'a da ta'arifi wanda yake jami' a cikin littafinsa jami'ul ulum wal hikam juz'i na 2 shafi na 128 yace fa kullu man ahdasa shay'an wa nasabahu ila ad-din wa lam yakul lahu aslun min ad-din yarji'u ilayhi فهو ضلالته والدين منه بريء yace duk wanda ya kirkiri wani abu wa nasabahu ila ad-din kuma ya danganta shi zuwa ga addini wa lam yakul lahu aslun min ad-din yarji'u ilayhi kuma ya zanto baya da wani asali daga addini da zai koma zuwa gare shi فهو ضلالته to wannan abun ya zama bata والدين منه بريء kuma addini yayi bara'a da wannan to da wannan sai mu fahimci cewa rukunan bid'a guda uku ne rukunan bid'a guda nawa ne guda uku ne bisa wannan ta'arifi na Ibn Rajab rukunin farko al-ihdas kirkira ya zama abin kirkirin shi akai bai faru ba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faru ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abane da yake fararre kirkiran sa akai rukuni na biyu an yudafa hadha al-ihdas ila ad-din ya zama an raba wannan kirkirarren abun zuwa ga addini aga dan wake wane ne kaga wannan ba su da alaka da addini abane da ya shafi rayuwa rukuni na uku Allah ya sani da hadha al-ihdas ila aslin shar'iyyin yadullu alayhi ya zama kuma wannan abin da aka kirkira bai jingina ba zuwa ga wani asali shar'antacce da yake kafa masa hujja yake nuni zuwa gare shi wannan su ne usul ko kuma rukunai na bid'a to akwai dogon bayani da ya kamata a ce an yi a nan game da menene masalihul mursala akwai dogon bayani da ya kamata a ce an yi a nan amma ba mu samu damar yin shi a yanzu saboda bayanin yana da tsawo domin akwai bayani akwai bukatar ka san ne masalih al-mursala din ko al-maslahatul mursala ka kuma san menene alakanta da shari'a sannan kuma ka san maganganun malamai akai akanta tsakanin wanda suka wafaka da wanda suka saba da kuma sanin abubuwa da yawa da ya shafe ta ita a ina take shiga ina ne ba ta shiga a ina ne ake shigar da masalihul mursala maslaha mursala take shiga ina ne ba ta shiga to wannan dogon karatu ne a darasin da ya gabata na fara maka ta'arifin menene masalih ko almaslahatul mursala maslahatul mursala ta'arifi wanda yake mafi kyau shine ta'arifin da Imam al-Ghazali ya yi mata ita ce almuhafazatu ala maqsud ash-shari'a almuhafazatu ala maqsud ash-shari'a ina masalihul mursala tsari manufar shari'a a kiyaye manufar shari'a wannan shine masalih shine masalihul mursala nayi dogon tarihi a satin da ya gabata muka ce ita ce almaslahatu allati lam yashhad laha dalilun khass bil i'tibari wala bil ilgha wato ita ce maslahar da ba wani dalili keɓantacce da ya mata shaida ta hanyar tabbatar da ita ko watsar da ita wata maslaha ce gata amma shari'a bai yi magana akan ta ba bai tabbatar ba bai kore ba daga ina ta samu asali me ya muke mata shaida al-maqasid al-amma manufofi wanda suke gamammu na shari'a والأصول الكلية للتشريع دا أصول الكلية وتجمعني أصول نا شرعا تاوى سوسي كيما تشريع إذن الكليات الخمس الكليات الخمس أبن ليش في وصو الدروكوكتا الدروبيات الخمس لك أنا كيلا سوانا وصو أبوى بدابير بشراعة تكي كي أيوة شيني الديني حنكلي رايوة دوكيا متنشي وانا سوسي كيوة مصالح مرسلة شيدة وجن تبت الدسو أبن زي زمو زي زمو مصلحة قوئنا أبو بوا وانا شكاتك مصالح المرسلة وكمك كسا جدا أكو المقاصد الضرورية kana shiga cikin maqasidul daruriyya abinda yake larura ne in babu shi to za iya samun matsala zai iya janyo matsala a rayuwa kana shi wannan ana kiran al-masalih al-maqasid ad-daruriyya akwai al-maqasid al-hajiyya abubuwa na bukata abubuwa da ana da bukatar sa in babu shi to rayuwa za ta iya tagayyara in an hana shi rayuwa za ta iya tagayyara sannan kuma akwai al-maqasid at-tahsiniyya to duk ilmin ne masalih mursala suke shiga to wannan masalih mursala din suna da to maslaha mursala tana da sharuɗa da sai ta cika su ake karbanta inda har bata cika wannan sharuɗan ba ana watsar da ita na farko ya zama wannan maslaha za ta yi hidima ne ga wani maqsad min maqasidid din za ta yi hidima ne ga wani maqsadi ita ba ita ce abun nufi ba ba ita ce ibadar ba a'a zata zamo zata yi hidima ne ga wani maqsadi daga cikin maqasid na shara ko ad-daruriyatul khams din can ko kuma ka ce wannan maqasid guda uku da muka ambata zata yi hidima a gare su sannan kuma sharadin ta na biyu ba a samu wani dalili na shari'a da yazo ya kore wannan maslahar sannan kuma wannan maslaha din ba ta sabawa al-qur'ani ko sunna ba ta sabawa al-qur'ani ko sunna ko ijma'i ko qiyasi ba bata cika ruwa ta saba musu ba to wannan shi ake dauka a matsayin masalih mursala daka dai a takeice ma da yawa daga cikin malamai suna kallanta ne a babun jalbul masalih da kuma daf'ul abna al mafasid dar'ul mafasid wa jalbul masalih ana kallanta ne a matsayin tunkuɗe abubuwa na mafsadodi da kuma janyo abubuwa na ainihin maslahohi da wannan i'tibarin ake kallon maslaha wadda take mursala in kai jam'i kace al-masalih al-mursala to duk wannan ba zan yi magana akai ba abinda zan yi magana akan shi gaba ɗaya ce shine fuskokin alaka tsakanin bid'a da masalih mursala a ina suka hadu a ina suka rabu a bid'a da maslaha mursala suna da wasu fuskoki da suka hada su kana akwai fuskoki da yawa da suka raba su a inda suka hadu sun hadu akan wasu fuskoki guda biyu fuska ta farko kowanne daga cikin bid'a da kuma maslaha mursala zaka samu ababe ne wanda basu faru ba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bid'ar da maslaha mursala ababe ne wanda basu faru ba a zamanin annabi musamman ma ita al-maslaha al-mursala domin sannan kuma haka galibin bid'o'i ba su faru a zamanin manzo Allah ba duk da ana iya samun wasu bid'o'in da suka faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi hani game da su irin hadisi ne na mutum uku da suka zo suka tambaye yanda annabi yake ibada aka gaya musu sai suka so su kirkira ma kansu wasu ibadu wani yace shi ba zai saki aure ba zai yi aure ba shi zai kwana dare yana sallar ka kwana dare yana sallah kullum wani yace kuma shi zai rika wuri da azumi kullum annabi da yaje hana su game da wannan bid'ar to akwai ire-iren wannan amma galibin bid'o'i ababe ne da basu faru ba a zamanin manzo Allah to su ma masalih al-mursala anan suka hadu sun hadu a wannan fuska tsakanin bid'a da maslaha mursala fuska ta biyu kowanne daga bid'a da kuma maslaha mursala ababe ne da basu da wani dalili khas da ya shafe su dalili kai tsaye wanda zaka nassanta musu ba su da wani dalili wanda yake khasun wanda zaka ayyana ad-dalilul khas al-muayyan naka dauke wannan bid'ar ga hujjarta wannan maslahar ga hujjarta ana kafa musu hujja ne da adilla al-amma al-mutlaqa ana kafa musu hujja bil adilla al-amma al-mutlaqa shi ma dan bid'ar in yana kokarin ya kawo dalili zaka ga zai nemi wani nassi ne am zai nemi wata abin nan wani dalili ne wanda yake am mutlaq sai ya kankuro shi yace da bid'ar sai yake alhali bai ma san da bid'ar tashi ba to haka su ma masalih mursala ana shigar da su ne karkashin wasu qawaid shar'iyya ana shigar da su ne karkashin wasu dalilai wanda suke amma mutlaqa to anan ma sun haɗu an fahimci wannan to amma akwai hanyoyin da suka rabu da dama inda aka samu bambanci tsakanin bid'a da kuma al-maslaha al-mursala da farko bid'a ta kadaita cewa ita ba ta kasancewa sai a cikin al'amura at-ta'budiyya abubuwa da suka shafi ibada da abin da ake riskar da shi da ibada anan bid'a take shiga sabanin maslaha mursala wato idan ka kalle ta kowace fuska zaka ga tana shiga ne cikin abin da ake hankalto amfaninsa abin da ake fa'intar amfaninsa a hankalci abin da yake gudana akan munasabobi na hankali wanda idan aka bijiro da shi akan hankali hankali zai karbe shi mun gane wannan dan haka a hankalce ne aka gano wannan maslaha ne ga abu kaza 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 wanda wani maksudi ne daga cikin maqasid na addini anan maslaha take da mursala take shiga daka masalih maslaha mursala ba ta shiga a cikin at-ta'abbudat da abin da ya gudana a wannan magudanar na al'amura na shari'a kaga anan sun bambanta anan sun bambanta ita bid'a tana shiga a cikin at-ta'abbudat ne ita kuma wannan tana shiga cikin abin da aka fa'inci amfaninsa ne a hankalci na biyu bid'a ta kadaita da kasancewarta maqsuda bil qasd al awwal lada sahibiha ita ce ake nufata a karan farko a matsayin ita ce tsagwaran ibada da haka su bisa ga galibi masu kirkiran bid'a suna neman kusancin Allah ne da aikata wannan bid'a da haka ba sa karkacewa daga wannan bid'ar da suke aikatawa zuwa ga wani abu daban wanda suka ga ya ta zama maslaha ba sa barinta su koma wani abu da yafi wannan zama maslaha da haka su wani abu ne na ibada a wajensu da haka yana yin nisa kwarai ga 'yan bid'a su yi watsi da wata bid'a idan sun ga wata wadda ta fi ta rinjaye ko wadda ta ci karo da ita a ce ga su sun ga wata bid'a da ta ci karo da ta sai su yi watsi da wannan su kama wannan ko kuma wata bid'a da ta fi wannan ko wani abu da yafi bid'a su rinjaye to bari su bar shi su koma kan shi ba sa yin wannan da haka ita bid'a rasul take ta a matsayin wata ibada ce maksuda ba ranan barinta bal ma fifita su suke yi ma akan wasu abubuwa na ibadodi da ku kuke aikatawa sabani maslaha mursala ita maksuda ce bil qasdi sani dunal awwal ita tana shiga ne karkashin babul wasail wasila ce domin an shar'anta ta ne kawai da ajin tawassul biha ila tahqiqi maqsad min maqasid ash-shari'ah ita kawai an shar'anta ta ne saboda ayi amfani da ita domin a isa zuwa ga wata manufa daga cikin manufofi na shari'a abin da zai nuna maka wannan zai nuna maka cewa ita wannan maslaha za a iya watsi da ita an gane za a iya watsi da ita a daina waiwayanta a matsayin cewa wani abu ne na shari'a a duk lokacin da ta ci karo da wata mafsada da ta fi ta girma an gane a lokacin da aka bijiro mata wata mafsada cewa wannan abin da ake ganin shi a matsayin maslaha ba maslaha bane mafsada ce saboda ka dalili kaza dalili kaza dalili kaza idan aka fahimci haka to za a iya watsi da ita zaka ba abu bace da za a ce an rike ta dindin nan dama an rike ta ne dan maslaha zaka idan ta zama ba maslaha ba to za a yi me za a yi watsi da ita kenan a wannan lokacin sai kasance ashe abu ne da ba zai yiwa ba zai taba yiwa ba a kirkiri bid'a ta irin wannan fuskar da ake kirkirar masalih al-mursala ko al-maslahah al-mursala ita bid'a ana kirkiran ta ne da sunan za a bauta wa Allah a nemi nada da ita tariqatan fi ad-din muqtara'at dahi shar'iyyah yuqsad bi sunuki 'alayha al-mubalaghah fi at-ta'abbud lillah so ake ma an nuna kai makwa wajen mutan Allah sabanin masalih al-mursala sannan bid'a ta kadaita zuwa ga koyaushe tana karkatar da mutane ne zuwa ga a tsananta musu a dora musu wani nauyi ko a kara musu haraj a kara musu wani haraj a ciki duk wata bid'a sai kaga ta karawa musulmi nauyi in ya ruku da ita ko ta sa shi ya kashe kudi ko ta sa shi ya wahalar da kansa ko ta sa shi ya hanawa idan sa bacci ko ta sa shi kaza kaza sai ta kallafa masa wani nauyi inda bid'a ce amma ita maslaha mursala dauke masa nauyin take kun gane ta zo ne don ta sassauta masa wani nauyi da ya hau kansa ta zo ne don ta dauke masa wani haraj ko ta zo ne don ta kiyaye masa wani al'amari daruri don ta kiyaye masa wani al'amari wanda yake daruri kaga ta zo ne don ta sauƙaƙa masa ta dauke masa nauyi sabanin bid'a ita zuwa take don ta kara masa nauyi an gane kaga anan ma sun bambanta sannan bid'a ta kadaita da kasancewarta tana cin karo da shari'a tana rushe shari'a nasoshi da suka zo na shari'a kullu bid'atin dalala kullu kaza 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 duk fada take da su kokarin rushe su take daka tana zuwa ta kishiyanci wasu maqasid ma shar'iyya saka ga bid'a ta zo ta ci karo da wani maqsad na maqasid shari'a ta ci karo da wani nasi na shari'a sabanin maslaha mursala ita kafin ma a yadda da ita a matsayin shari'a dole ta shiga karkashin wani maqsad min maqasid ash-shari'a dole ne ta shiga karkashin wani maqsadi daga cikin maqasid ash-shari'a kuma ta zama mai hidima a gare shi ta zanto mai hidima a gare shi in ba haka ba to ba alwara da ita a matsayin shari'a in ba haka ba dole ya zama tana yin hidima ga wani maqsad daga cikin maqasid ash-shari'a sabani ita bid'a in ta zo fada take da maqasid ash-shari'a nan ma sun bambanta sannan maslaha mursala tana bambanta da bid'a ta hanyar nuna cewa rashin abkuwar wannan maslahar a zamanin manzon Allah wannan ya faru ne saboda rashin samuwar sababanta a lokacin ko kuma koda akwai sababin amma akwai wani mani'i da ya hana faruwar wannan maslahar akwai wani mani'i yamna'u minhu dalilin da yasa ba ta faru a lokacin manzon Allah ba saboda ba a samu sababin faruwarta ba a lokacinsa na ɗaya kenan ko kuma ko da an samu sababin to akwai wani mani'a da ya hana misali hada Qur'ani kana gari ai ana iya hada shi tun a lokacin manzon Allah ko ana iya hada shi amma akwai wani mani'i saboda sauka yake bai gama sauka ba alqur'anin bai gama sauka ba balantana a ce ai magana hada shi kuma yana gama sauka manzon Allah bai dauki wani lokaci ba kuma ya bar duniya to wannan shi yasa sahabbai suka ce to yanzu duk wanda Qur'ani yake wajen sa a zo a tattara shi guri daya to wannan shine maslaha ta musulmi in ba haka ba Qur'anin zai bata zai lalace ya bata ya zama kuma an rasa shi gaba daya wanda kuma shine yana cikin manyan usul wato masdar daga cikin masadir na shari'a babban masdari ne daga cikin masadir na shari'a kaga bacewar sa illa ne ga musulunci to amma ita bid'a in har kaga wato ita bid'a rushin yuwarta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ya faru bane ta dalilin an rasa sababin faruwar sababin faruwar yana nan amma bata faru ba a zamanin sa kun fahimta sababin faruwar yana nan yanzu misali maulidi mai hujjar maulidi murna da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba to a zamanin da manzon Allah yake rayuwa babu wannan sababin akwai shi amma kuma ba a yi ba kun fahimta ba wannan sababin to haka ita bid'a take za ta samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sababin yana nan duk wani sababi da zai kawo ki ai dalilin da yasa yake shine kaza ai dai ne dan ibada to a gaskiya manzon Allah ba a yi ibada ne ina yi ne dan neman Allah a gaskiya manzon Allah ba hanyoyin neman Allah ne ina yi ne saboda murna da haihuwar a lokacin ba haihu manzo Allah ba ne an haife shi kaga a lokacin da manzo Allah yake rayuwa akwai sababin faruwar abu amma bai faru ba wannan shi ke nuna shi inda alkhairi ne ga ya faru a lokacin sabanin maslaha mursala a lokacin annabi ya ga wannan sababin babu shi daga bayan ne sababin ya faru ko kuma ko da akwai sababin akwai wani mani'i da ya hana faruwar sa to da waɗannan hanyoyin agurguje zaka bambanta tsakanin me bid'a da kuma maslaha mursala abinda yake abkuwa dai al-maslah al-masalih al-mursalah idan aka lura da sharuɗan su aka lura da sharuɗanta aka zama an kiyaye sharuɗanta, to zaka ga tana kishiyan tarbidi'a ne 100%. Ita masali a maslaha mursala, in har aka lura da sharuɗan aka kiyaye sharuɗa, in kaga maslaha mursala tana goyen bayan bid'a, to ta rasa wani sharuɗi daga cikin sharuɗanta. Amma in dai an tabbatar mata da sharuɗanta, to fada take ima da bid'a, ita maslaha mursala. Araba take ba su da alaka da bid'a, ba su da alaka, duk da sun haɗu a wa'incan guri ne guda biyu, amma sun rabu a wa'innan guri har guda biyar da maka lissafa. Bayan da kuma a kirkiri bid'a da salo irin na maslaha mursala ba zai yiwu ba. In aka yi haka, to ta fita daga zama maslaha mursala. In kuma ta zama karɓaɓɓiya, to maslaha ce wadda take mulghat, zaka ga an jefar da ita a shari'ance, ko kuma ta zama a mafsada ce ba maslaha ba. To da wannan zai bayyana a gare mu jahilci da kuma jahiltarwar ɗan bid'a a wajen da'awar wajibcin bid'a ko kuma bid'a hasana a cikin addini, har ma suna kafa hujja da abubuwa wanda suke na mubah ko kuma abubuwa wanda yake abinci ne, a zo ana kafa hujja da su a ce ai annabi bai ci kaza ba, bai ci kaza dan yanzu ake ci, wanda abubuwa ne na mubah ba su da alaka. Abubuwa na mubahat su fagen su daban yake, ba a hana ka sai da dalili. Amma masalih mursalah da suke kafa hujja da su ba sa goyen bayan su. Duk wanda zai zo ya kafa maka hujja da maslaha mursala yace ai an hada Qur'ani a bayan manzo Allah ko an yi kaza an yi kaza, zaka samu wannan yana cikin masalihul mursala ne, ba daga cikin abin da za a kira shi bid'a. In mutum ya kira shi bid'a, to jahili ne ko mai jahiltarwa. Sannan kuma wa ma ya hada Qur'ani, ba khulafa'ur rashidin bane? Al khulafa, khulafa'ur rashidin suka hada al Qur'ani, al khulafa'ur rashidin. Wannan manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidin, su suka hada. To kaga ashe wannan duk ba zai zama dalili ba ga dan bid'a. Da wannan zamu gamsu da maganar malam akan cewa addinin musulunci bai da bukatar mai, bai da bukatar bid'a. Mu ci gaba da karatun mu. Yace wa qad takallama an-nasu ala asnafi dhalik, yace hakika mutane sun yi maganganu akan sinfi-sinfi na wannan asnaf, na abin da ya shafi kirkira a cikin addini. كما بين طوائف استغناء الدين عن الكلام المحدث, كما yanda kuma aka samu wata tawaga ta mutane sun bayyana wadatuwar addini daga duk wata magana da aka kirkira. Wasu sun yi magana akan wannan sinfi, suna ganin eh akwai bukatar a kirkira kaza kaza kaza. Wasu kuma sun bayyana wadatuwar addini wato game da duk wani magana ko wani abu da aka kirkira. Wa inna Allah qad bayyana fi kitabihi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala hakika ya bayyana a cikin littafinsa bil imtisalin madrub abin nan ko bil amsalin madruba, ta hanyar misalai da aka yi ta bugawa a Qur'ani. Allah ya bayyana min ad-dalail, ya bayyana dalilai, ma huwa a'zamu manfa'atin mimma yuhdi mimma yuhdisuhu haula, Allah ya bayyana abin da yake shine mafi girman amfani daga abin da irin wa'annan suke kirkira, abin da shine mafi amfani fiye da abin da su wa'annan yan bid'a suke kirkirowa, suke ganin cewa ai dole sai da shi ma addinin ya miki ko kuma abu ne mai kyau a cikin addini. Allah ta hanyar buga misalai a Qur'ani ya bayyana mana dalilai abin da yake yafi wannan girma, yafi wannan amfani. Wa annama yazkurunahu min al-adilla, ya kuma tabbatar mana cewa ko kuma tabbas abin da suke ambatowa na dalilai cewa ai abu kaza bid'a ne, kuma gashi nan an shigo da shi, an yarda an karbe shi a matsayin addini, don me mu za ku hana mu yi namu? To duk abin da suke ambatowa na dalilai akan wannan fahiya mundarijatun fi ma zakarahu Allah ta'ala, zaka samu wannan abun in dai magabata ne suka yi shi kuma ya zama karbabbe a wajen su, to zaka samu yana shiga ne karkashin abin da Allah ta'ala ya ambato a cikin Al-Qur'ani ko manzansa ya ambata a sunnarsa. Duk abin da za su kawo na dalili su ce ai gashi an yi kaza a zamanin bayan manzon Allah, kuma gashi ya zama karbabbe, to in ka bibiye shi za ka samu yana shiga ne karkashin abin da Allah ya ambata, to kuma karkashin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Yace hatta anna al-ash'ari nafsuhu wa amsaluhu, hatta shi kansa al-ash'ari Abu al-Hasan al-ash'ari kansa da ire-irensa. Ash'ari ya sa lamba yace huwa al-imam al-qudwa as-sunni, wanda imam ne abun koyi na sunna, Abu al-Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bishr ko Bashar al-Ash'ari yace al-muntahi nasbu nasabuhu ila Abi Musa al-Ash'ari wanda nasabarsa yana tikewa zuwa ga Abu Musa al-Ash'ari shahararren sahabin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bada hayatuhu ijtihadiyan ya fara rayuwarsa da aqida ta mu'tazilanci yaqulu bi khalqi al-Qur'an yana cewa al-Qur'ani halitta ne thumma hadahu rabbuhu ila siratil mustaqim daga bayan ubangijin sa ya shiryar da shi zuwa tafarki madaidaici fa qala bi mazhabi ahli sunnah zaka ya faɗi mazhabin ahli sunnah ya tafi akan mazhabin ahli sunnah bayan ya ratso wani fage kafin ya isa wannan fagen wa kana ra'sul asha'ira qabla inhirafihim sai kuma shi ne jagoran asha'ira kafin su karkace dan shi ya dawo su ne suka karkace ya rasu a shekara ta 324 to shi ma Abu al-Hasan al-Ash'ari da kansa wa amsaluhu da ire-irensa kad bayyanu tariqata as-salaf na koma sama kad bayyanu tariqata as-salafi fi usuluddin kuma sun bayyana menene hanyar salaf a wajen tabbatar da asalai na addini wastighna'aha an tariqatil kalamiyya da kuma wadatuwar usul na addini daga hanyoyi na ahlul kalam usul na addini abinda ya shafi aqida sun wadatu daga hanyoyin ahlul kalam da suke kirkira har ma suke ganin sai da su aqida ta tsayu balma ba a gane aqida da nassoshin shari'a sai dai ta hanyar hankali to irin su Abul Hasan al-Ash'ari da ire-irensa duk sun bayyana cewa sun bayyana hanyar salaf wajen tabbatar da usuluddin da kuma wadatuwar usul na addini daga hanyar ahlul kalam daga tariqar ahlul kalam yace ka tariqatul a'rab kamar wato tariqatul a'rab wata hanya ce ta su yan falsafa din wanda suke ganin bai taba yiwa a tabbatar da abu sai an same shi ta hanyoyin nan guda biyar ba za a taba tabbatar da abu ba ya zama saman mai sai ta hanyar abinda ake ji ko ake gani ko ake dandana ko ake tabawa ko ake shaka zaka sai da al-asbar da kuma wasu alamomi a tabbatar da abu amma abuwa na gaibi ba su yadda da su ba wani hawiha da ire-irensu to irin wa'innan hanyoyin usulun na addini sun wadatu da wa'innan hanyoyin wa innal qur'ana nabbaha ala al-adilla kuma tabbas al-qur'ani ya fadakar game da dalilai da za a tabbatar da usulun da su da sauran abubuwa da ake bukata a addini laysa dalalatuhu kama yazunnuhu ba'd ahli al-kalam dalilan al-qur'ani ba kamar yanda su wani sashin ahlul kalam suke zato bane min jihatil khabari faqat cewa suna tabbatar da bangaren al-khabar ne kadai banda usul kawai dalilan al-qur'ani za su tabbatar maka da abin da ya shafi ibadodi da mu'amalo da sauransu amma ba za su tabbatar da usul na addini ba mallai yace ba haka abun yake ba al-qur'ani ya fadakar ya zo da dalilai da suke tabbatar da usul da kuma sauran duk wani bangarori na addini ba wai labari bane kadai ba labari bane kadai ya salam ba kasa haka ne yace yaqulu abul wazir al yamani abul wazir al yamani yake fada a shafi na 17 fi isaril haqqi wato a cikin isarul haqq zaban abinnan zaban gaskiya dan sunan littafin ne isarul haqq a shafi na 17 yake cewa innal mutakallima yanzuru fi kutubi shuyukihi li yata'allama minha al-adilla min ghayri taqlid ke duk wani ahlul kalam dan bid'a na ahlul kalam su ne yan masu gabatar da hankali akan nassi to duk wani dan bid'a da yake kan wannan aqidar yanzuru fi kutubi shuyukihi yana yin nazari ne a cikin littattafan malamansa bibiye su yata ijtihadi a ciki ya ta'allama minha al-adilla domin ya samu dalilai daga wa'annan da ta tafan min ghairi taqlid ba tare da taqlidanci ba ma'ana ba wai duk maganar su yake yi ba kawai wannan malamin ya zo ya ce kaza ya rufe ilmi ya bi shi a sai ya duki wato maganganun sa a littafi ya ji menene dalilan sa ya gamsu da dalilan sannan ya faɗi abin da zai faɗa ba tare da taqlidanci ba yace to fa kazalika man nazara fil qur'an haka duk wanda yi nazari a cikin alqur'ani yata'allamu minhu al-adilla yana koyan dalilai ya san dalilai daga alqur'an min ghairi ko min ghairi taqlid, ba tare wannan wawun din kuskure ne, ba tare da taqlidanci ba, ma'ana ba tare da kawai a fada ya karba ido rufe ba, sai ya bibiyi dalilai na Qur'ani da sunna. Thumma qala, sannan sai ya fada kuma a shafi na 115, yace inna ad-dina qad jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, tabbas shi addini haqiqa manzon Allah ne yazo da shi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya zo da duk abin da ake bukata na addini, wa farara minhu, sannan kuma ya gama duk abin da ake bukata, ya kare, ya gama komai da ake bukata. Walam yabqa ba'da tasdiqihi bidalalati bi abinnan bidalalati al-mu'jizat al-bahira illati ba'u ad-din al-ma'lum, ba abin da yayi saura bayan gaskata shi da mutum yayi ta hanyar dalilai na mu'jizoji wanda suke masu kayatarwa da yazo da su. Manzo Allah ya zo da dalilai na mu'jiza wanda suke tabbatar da cewa shi manzo ne. Al-Qur'anin da yazo da shi mu'jiza ne, yana tabbatar da cewa lalle daga Allah yake Al-Qur'an. Bayan wannan abubuwa da yawa sun bayyana a tattare da shi na mu'jiza, wanda yake bin karatun mu na Al-Furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan, a cikin kwanakin nan mun bi ta kan mu'jizoji da Ibn Taymiyyah ya ambata, wato na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a cikin wato a cikin littafin sa Al-Furqan. Da haka ta hanyar wannan mu'jizojin da yawa suka yi imani da cewa eh lalle wannan manzo ne, annabi ne, manzo daga Allah. To in har mutum ya tabbatar da manzancin sa ta hanyar wa'innan dalilan, to ba abin da ya masa saura illa ittiba'ud dinil ma'lum, sai dai ya bi addinin nan wanda yake sananne, wannan manzon Allah yazo da shi, alladhi ja'a bihi, wannan manzon Allah yazo da shi, ba zai bi wani abu ba sabanin wannan. Lastinbatihi bitadqiqin nazar, ba wai istinbatin addinin ba ta hanyar zurfafa tunani kawai ba tare da ya ba tare da dalili ba, kawai zo na ita tunani da kwakwalwa, to ta hanyar wannan zurfafa tunani zai istinbatin wani hukunci a addini, ba ta wannan hanyar ake tabbatar da addini ba. Yace kama sana'atul falsafa, kamar inda ƴan falsafa suka zauna suka yi ta tunani, suna kirkiro abubuwa, suna tabbatar da abubuwa da tunani kawai, to ba da irin wannan ake tabbatar da addini ba. Wa ala hadha daraja salaf, ake ce akan wannan salaf suka gudana addini kawai akan arkan bi abinda manzon Allah yazo da shi ne. Yace wa kadhalika qala malik li jadili liman jadalahu, haka imamu malik ya faɗa game da wani da yazo yana jayiya da shi, yace aw kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin tarakna li jadalihi ma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam, shin a koyaushe wani mutum ya zo mana wanda ya fi dan uwansa da ya gabace shi jayayya, sai mu bar jayayyar wancan, sai mu bar saboda jayayyarsa, sai mu bar abinda aka saukowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Kun ga wannan, wani ne yana jayayya da Imam Malik, yana kokarin kawo masa dalilai na hankali, yana son ya bar abinda manzon Allah ya zo da shi saboda waɗancan dalilai na hankali da yake kawo masa. Shi ne ce to yanzu kai mun ji dalilanka, misali mu ce mun gamu su da naka, mun bar abinda manzon Allah ya zo mana da shi, sai muka bi dalilanka saboda ka goge wajen iya kawo dalilai na hankali. So sai wani ya zo wanda ya fika iya jayayya, sai ya kawo mana nashi dalilan da suka saba mana ka, shi ma ya gamsar da mu, to ya za a yi, sai mu bar nashi kai ma mu koma nashi, mu bar naka mu koma nashi, sai mu bar naka mu koma nashi. Yake to saboda jayayyarsa sai mu bar abinda manzon Allah ya zo da shi, ma'ana duk yadda mutum ya goge wajen iya kawo dalilai da hujjoji na hankali wajen nuna maka farin nan baki ne, kuma sai ya gamsar da kai akan bakin ne, alhali kuma fari ne kai kace gani a zahiri, kuma yake kokarin gamsar da kai sai ka yarda baki ne, kamar yadda ƴan falsafa suke yi. Yadda mu ya goge, to ba za mu bar abinda manzon Allah ya zo da shi ba saboda jayayyarsa, saboda iya gogewarsa da kuma kokarin kawo dalilai na hankali. Wannan shi ne abinda salaf suka tafi a kansa, gabatar da nasi akan me? Akan hankali, gabatar da nasi akan hankali. To wannan shi ne taliqin da mai takhriji abin nan ya yi mana, mai tahqiqi ya ce wa aina hadha min ahli al-kalam, ya ce to daga ina ahlul kalam suka samu wannan magana, ahlul kalam da suke fadar kaza 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 kaza, suke cewa alqur'ani dalalarsa wato dalala ce ta khabar kawai, amma ba ya zo bane dan yi bayanin komai na addini. Alqur'ani ba ya zo bane dan yi bayani akan komai da ya shafi addini da rayuwa da kaza da kaza, abin da ya shafi addini da ibadodi da kaza da kaza. A kawai ya zo ne dan ya kawo mana abin da ya shafi alkhabar, labari da sauran abubuwa da ya shafi ibada da sauransu. Ibn Taymiyyah ce ina suka samu wannan magana, alladhina yaquluna, wato ahlul kalam, wanda suke cewa innal kitaba was sunna, alqur'ani da sunna, la yudullani ala usulid din bihal, alqur'ani da sunna ba sa nuni zuwa ga asalai na addini ta kowane hali, ba sa nuna wannan. Wa anna usulad din, haka duk abin da ya shafi aqida, tustafadu bi qiyas al-aql, bi qiyas al-aql, ana fa'idantu su ne ta hanyar qiyastawa da hankali, ta hanyar qiyastawa da hankali. Ko da alqur'ani ya zo da wani abu da ya shafi wannan, to kai zaka auna ne da hankali. In abin da alqur'ani ya zo da shi yayi daidai da hankali, to sai ka karba. In ya saba wa hankali, to sai kai tawili, sai kai tawilin sa, ko kai watsi da shi, ko tawili. Haka suke cewa wa anna usul ad-din tustafadu bi qiyas al-aql al-ma'lum min ghayrihima, ana fa'idantu su ne da hanyar qiyasin hankali wanda ake sani, min ghayrihima, daga wasunsu, ma'ana daga wani alqur'ani da sunna. To wanda yake faɗin wannan magana, wannan magana tashi magana ce ta banna, magana ce ta ƙarya. Wannan ahlul kalam su suke faɗar haka, dan ash'ariya, asha'ira da sauransu duk akan wannan suke, shi yasa suke tawilin sifofi da sauransu. Wa kadhalika al-umurul amaliyah, to haka suka ce abin da ya shafi al'amura na aiki a wajen wasu su kuma ba wa'innan ba, su kuma sai suka tafi akan cewa al'amura na aiki na ibada, allati yatakallamu fiha al-fuqaha, wanda malaman fiqhu suke magana game da su, suka ce fa inna min an-nas man yaqulu. Ibn Taymiyyah yace haka al'amura na ayyuka, wanda malaman fiqhu suke tattaunawa akan su, to fa inna min an-nas, tabbas daga cikin mutane, man yaqulu, akwai wanda yake cewa innal qiyasa yuhtaju ilayhi fi mu'zami shari'a, kace qiyasi abane da ake buƙatar sa a cikin yawan shari'a, mana mafi yawancin shari'a, mafi yawancin abinda za a tabbatar da shi a shari'ance yana buƙatar qiyasi, za a tabbatar da shi ne ta hanyar qiyasi. Me ya dalili? Suka ce da illatin nususi dalati ala al-ahkam ash-shar'iyyah, saboda ƙarancin nassoshi da ake da su wanda suke nuni zuwa ga hukunce-hukunce na shari'a, mana nusus da suke nuni zuwa ga hukunce-hukuncen shari'a sun yi ƙaranci, da haka mafi yawancin shari'a ana buƙatar tabbatar da su ne da qiyasi. Sai ce kama ya kulu zalika abul ma'ali, kamar da abul ma'ali yake faɗar wannan, ya sa lamba, yace huwa imamul haramaini al-juwayni, shine imamul haramain abul ali, abul ma'ali, abdul malik bin abi muhammad bin abdullah bin yusuf al-juwayni, yace shaykhul ghazali, shine malamin ghazali, tahawwala al-madhhab al-ash'ari, تحول المذهب الأشعري على يديه إلى بدايات الميل من ناحية الكلام وأهله. مذهب أشعرية يا جركتي يا جوا يا تنز سلو أكن هنو من باوى الله شي تنز شي إلى بدايات الميل ذو دا فارا كركة الدشي ناحية الكلام تبصاشا أبن دي شافي أهل الكلام wato bangaren abin da ya shafi al-kalam, tunani da hankali, wa ahlihi, da kuma wanda suke kan wannan tafarkin, mala shi ya fara karkato da mazhabin ash'ari zuwa ga wannan nahiyar, da ke zama mazhabin asha'ira a yau yana tafiya ne akan mazhabin ahlul kalam, akan wannan mazhabin asha'ira. Usul na mazhabar asha'ira, wato na abin nan, na mazhabin asha'ira a babin aqida, dama ya gini ne akan gabatar da hankali akan nassi, sannan kuma duk wani abu da za a tabbatar da shi a babi na aqida, to dole ya zo ta hanyar tawaturi, sai dalili mutawatiri, dalili ahad, ba a hujja da shi a babin aqida. Da haka duk adilla wanda suke ba mutawatira ba, to ba sa hujja da su a babi na ne a babin aqida. Sannan idan an samu dalili mutawatir wanda yazo a babin aqida amma sai ci karo da hankali, to dole ai tawilin sa. Kaga wannan mazhaba shi ta hankali mazhaba ce, to wannan shi ya fara juya wannan mazhabin zuwa wannan nahiya. wa azhara nadamahu ala ta'allumihi dhalik, ya bayyana nadamar sa ala ta'allumihi dhalik inda al-mamat, game da wannan abin da ya koyar a lokacin mutuwarsa. In ka je ka binciki tarihin sa zaka ga malaman suna kawo bayanan da yayi na nadama, ya rasu a shekara ta 478. To shi wannan malamin wa amsaluhu da ire-iren sa min al-fuqaha, daga cikin malaman fiqh sun tafi akan wannan abinda malamin yake magana akan sa, tana cewa yawan abinda ya shafi shari'a, abinda ya shafi shari'a yana buƙatar qiyas, yana buƙatuwa zuwa ga qiyas, saboda nassoshi na shari'a sun yi karanci, dole sai an yi amfani da hankali da qiyas wajen tabbatar da yawan abubuwa da abubuwa na shari'a, bangaren abinda ya shafi aiki, ibada, mu'amala da sauransu. Yace ma antisabihim ila mazhabi Shafi'i, tare da dangantuwarsu zuwa ga mazhabin Shafi'i, wanda kuma Shafi'i ba akan wannan mazhabar yake ba. Wa nahawhi, da kutankucin sa min fuqahil hadis, daga fuqahaul hadis, tare da wato abin nan danganta kansu da suke zuwa ga wannan mazhabobin amma kuma suke faɗar wannan magana. To idan wanda yake danganta kansa da mazhabar irin su Shafi'i, irin su Malik, irin su Ahmad bin Hanbal, ya faɗi wannan magana, to fa kaifa biman kana min ahli ra'ayil kufa wa nahwihim, to me zaka ce game da wanda ya kasance yana tare da ra'ayin mutanen Kufa, yana tare da su ahli ra'ayi ake ce musu, fa kaifa biman kana min ahli ra'ayil kufa wa nahwihim, da ire-iren su wanda su dama ashabin ra'ayi ne, fa innahu indahu, yadda abin yake a wajensu, la yasbutu min al-fiqh bin nusus illa aqall min dhalik, a wajensu la yasbutu min al-fiqh, ba abin da yake tabbata na fiqh bin nusus, in dai da nassi ne, illa aqall min dhalik, sai abin da yake mafi kankanta na daga abin da ake bukata. Dan haka duk abubuwa da ya shafi fiqh, to ana tabbatar da su ne da ra'ayi da ijtihadi da tunani hankali da qiyasi da sauransu, ba da nassi ba. Wa innamal umdatu ala ra'yi wal qiyas, aka madogara wajen tabbatar da ababe na fiqh, madogara akan wannan yana tabbata ne akan ra'ayi da qiyasi, ra'ayi da qiyasi da su ake tabbatar da al'amura na fiqh. Yace hatta innal qurasi al-qurasaniyin, yace har sai da ya kasance mutanen Khurasan min ashabi Shafi'i, wanda ɗan mazhabar Shafi'iyya ne, amma bi sababin muqalatatihim lahu, saboda cakuduwarsu da mutanen Kufa, ghalaba alaihim istimalur ra'ay wa qillatil ma'rifa bin nusus, to sai da wato amfani da ra'ayi yayin rijayi a kansu, da kuma karancin sanin nassoshi yayin galaba a kansu, ya zama ba su san nusus na shari'a ba, suna da karancin sanin nusus na shari'a, sannan kuma amfani da ra'ayi yayin galaba a kansu fiye da aiki da nassi, saboda cakuduwarsu da waɗannan mutane, duk da ba akan irin ra'ayin su suke ba, amma cakuduwa da su ya musu tasiri. Mun ga wannan yace wa bi iza'i ha'ula'i, to wato dangance da abin da ya shafi masu fuskantar waɗannan su kuma, kamar kace kishiyar su ko masu kalubalantar su, ya kace iza'u shay abin da yazo ya kafada da kafada da shi, shi yana kanan bangaren, shi yana kanan bangaren, yace to a gefen waɗannan ko masu kalubalantar waɗannan su kuma, su ne ahlul zahir, yanzu ka ganin wannan sai ka ce menene, an samu takarruf ta nan bangaren, an samu mai abinan tasahuli a nan, sannan kuma akwai nan kuma gaɓar da malamin zai magana inda aka samu mai gulumi. Wannan bayanin da yi duka na waɗannan mazhabobin da suka gabata, su sun yi sakaci, suna gabatar da hankali akan nassi, wannan jafa'i ne, sakaci ne, gabatar da ra'ayi da ƙoƙarin cewa shari'a ba ta yawancinta ba ta buƙatuwa zuwa ga nassi, saboda nassoshin sun yi kaɗan, sai dai a tabbatar da abubuwa da yawa da ya shafi fiqh da ra'ayi ko qiyasi, wannan jafa'i ne shi, sakaci ne wannan, sakaci ne wannan. To waɗanda suke kalubalantar waɗannan kuma su ne ahlul zahir, ya ce kabni hazm, kamar ibni hazm wa nahwihi da kwatankwacinsa. Ya sa lamba ya ce huwa imamu ahlul zahir, da shugaban ɗan zahiriya abu muhammad ayy ibn muhammad ibn sa'id ibn hazm. Ya ce bada hayatahu shafi'iyya, ya fara rayuwarsa a kan mazhabar shafi'iyya. Summa qala bil madhhab adh-dhahiri, daga baya yace shi dan zahiriya ne. Wa urifa anhu zaka'uhu, mutum ne da aka san mutum ne mai kaifin tunani da hankali. Ayi masa shaida da wannan, ayi masa shaida da wannan. Na'am. Wa kasaratu ru'uhi ala fil ulama, sannan an san shi da yawan abkawa malamai. Kawai mutum ne wanda suke masu zafi, yana yawan abkawa malamai. Ko malamai suka ce dalilin da ya janyo malaman suke saba masa, har suna ba da fatawa da koda littafansa. An taba koda littafansa ma gaba ɗaya, kaf yace aikin manza duk suna nan, duk suna kaina, duk abin da na rubuta yana kaina. Ya zauna ya sake rubuta kayansa. To wannan shi ya janyo masa takaddama da malamai. Wa radduhu amal as-sahaba, sannan kuma yana raddi ga aikin sahabbai, yana mayar da ayyukan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hujja da shi, sai ya watsi da wannan. Wa lahu mu'allafatun fi fununin shatta, yana da wallafe-wallafe a fannoni da yawa. Ya rasu a shekara ta 457, ba da yake ba mu misali a kansa. Yace min man ya abin nan ko mimman yaddai annan nususa tastawibu jami'al hawadis, daga cikin irin wanda suke da'awar cewa nassoshi da ake da su na shari'a sun haɗi ɗaya dukkanin abin da yake faruwa, bil asma'il lughawiyya, da sunansu na lugha, komai yana da nassi da yake nassantawa a kan shi. Duk abin da ake buƙata, duk wani abu da zai zo, to yana da nassi, kuma dole a samu nassi ƙarara a kansa. Bil asma'il lughawiyya, a kira sunan shi ce dankali, amma ka ce a ka fa'into shi kaza, an fa'into duk bai da wannan kiyasi, ijtihadi hankali, ijtihadi amfani da hankali, nassi kawai shi yasa ake cewa yan zahiriya. Kuma nassin kai fida ba wai wayan kuma nan mafhumi kaza, yace allati la tahtaju ila istinbat, sai an samu wato nassi wanda yake tabbatacce, wanda baya da buƙatar wani abu na istinbati. Duk wani abu na hadisa da zai faru, wani abu da zai zo ya faru, to ba buƙatar istinbati, dole a sama masa nassi. Wastikhraji aktsara min jami'in nusus, min jam'in nusus, a kuma fito da yawan wato ainihin a fito da yawan hujjoji ta hanyar harhaɗa nassoshi. Shi ya da a haɗa nassi da nassi a samu sakamako, mun gane. Misali kamar nassin da zai ce kullu muskirin kham, duk abin da yake samaye giya ne, sannan ya ce kuma kullu muskirin haram, mun gane, duk abin da yake samaye haram ne, to wannan ana iya jona su kenan. Yanzu duk abin da yake, tunda an ce nan duk abin da yake sama ya giya ne, wannan an ce duk abin da yake giya ne haram ne, to shi kenan yanzu ya yarda a haramta kwaya, ya yarda duk da ba a samu nassi da yake kwaya taramol ko akwai, an samu dai nassi da yake kira al-khamru, an samu nassi da yake kira giya, amma ba a samu nassi da yake taramol ko yake koken ko yake kaza ba. To amma ta hanyar wa'annan hada wa'annan nassoshin, to za mu iya fitar musu da mai sakamako ya da wannan. Yace hatta tanfi dalalata fahwal khitab, yace dole sai mutum ya kore duk wata dalala ta fahwal khitab. Fahwal khitab shine abinda khitab ya kunsa, irin abinda shafi mafhumul mukhalafa ko mafhumul muwafaqa ko mafhumul shart, duk sai an kore wannan, duk wannan ba za ka rike su a matsayin dalili, duk kore su za ka. Shi da yadda mafhumin mukhalafa, mafhumin muwafaqa, mafhumin shart, duk irin misali da irin waɗannan mafahim din duk bai da su ba. qiyasun illa duk bai da wannan ba wa tusbituhu ka tabbatar da wannan dalilin fil ma'ana sa fil ma'ana al asl a ma'anan sa ta asali sai ka tabbatar da wannan dalili a ma'anan sa na asali shine nassi wannan dalilin ka saba masa nassi ba cewa kai zaka ce dalili ne da ka same shi ta hanyar istinbati ba ko ka ce dalili ne da ka same shi ta hanyar ijtihadi ko ka ce dalili ne da ka same ta hanyar qiyasi bai da wannan madola ka tabbatar da shi a ma'anan asali fi ma'ana al asl sai ka saba masa nassi wa nahwu zalika da abin da kama da haka min al mawadi na daga gurerai allati yadullu fiha اللفظ الخاص وده لفظي خاص يكي نوني زوا جريش على المعنى الام زوا جمعنا وده تكي ام دك يا ده اسامو تخصيصي غا دليلي وانا يابو غا وانا يابو يخصصي شي وانا يا يرد اما ان با هكا با تو شي بيدد ده دك وانو ابن ده اكاو شي تهنير حنكلي كو اجتهادي كو قياسي با تو كاجي شي يا قبل بلن تو انا يا زماني كي شي يا غا ودان شان ده مكا امبتا mu fahimta a takaice da haka shi usul na mazhabarsa shine abubuwa guda hudu ne alqur'ani sunna tabbatacciya daga manzon Allah ijma'in malamai gaba daya kar kowa ya saba ko da mutum daya sannan kuma dalilin da za a samu daga gare su ya kasance baya faukar wata fuska abin nan la yahtamilu ila wajhan wa to yahtamilu la yahtamilu illa wajhan wahidan yace duk abin da za a samu daga wani dalili daga Qur'ani ko sunna ko ijma'i ya zama baya ihtimalin wani abu sai fuska guda daya lak to shi yake zama dalili ya zama fuska ɗaya kawai yake ihtimali shine zahirin sa ba maganan muhalafa mafhumul muhalafa ko kaza wala sunu usul guda hudu na mazhabar sa bayan Ibn Taymiyyah ya kawo wa'annan ashabu tatarruf din guda biyu sai yace wal wastu waɗanda suke ƴan tsaka-tsakiya su ne ashabul istiqama kenan wanda suke alal jadda wanda suke akan istiqama su ne wannan gaba da za mu tattauna a kanta idan mun zo darasi mai zuwa insha Allah su ne ƴan tsaka-tsakiya dama istiqama shi ne tsakiya baka wuce gora da iri ba kuma baka sassauce ba to gashi mun zo kansu mun zo darasi mai zuwa insha Allah za mu tashi kan wannan da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu dada kurakurai Allah ya fi mana subhanaka Allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله